Sashen Hausa na muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masararo, assalamu alaikum, barkamu da wannan dare. Baba Yakubu makeri ne tare da Sarfilu Hashim Gumal da sauran abokan aiki. Muke farin cikin sake kasancewa da ku a shirinmu na wannan lokacin na yau Laraba 10 ga watan Maris shekarar 2021. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa reshen jihar Kano da kungiyar kwadagon Najeriya ya bi sahun takwarorin sa na jihohin kasar wajen gudanar da zanga-zangar lumana kan yunkurin majalisar tarayya kan mallakan hurumin kayyade albashin ma'aikata. Bayan haka za ku ji irin hali da ake ciki kan sake bude jigilan kasa da kasa a filin saukan jirage na Kano bayan da tawagar gwamnatin Kano ta kaiwa ministan harkokin jiragen sama ziyara a Abuja. Na kuma ji cewa gwamnan jihar Borno Farfesa Baba Gana Umar Zulum ya aza tubalin gina wata sabuwar kasuwa da tasha da ake kira tashan Bama da zai baiwa ƴan kasuwar Najeriya da duk kasashen waje damar yin kasuwanci kai tsaye. Kamar kowace ranar Laraba, yau ma Hassan Umar Tambol na tafe da rahoto na musamman inda ya dubo mana halin da ake ciki bayan da kungiyar ƴan kasuwa daga arewa zuwa kudancin Najeriya suka janye yajin aiki a makon da ya gabata. To amma kafin nan ga Sarfilu da labaran duniya.
Assalamu alaikum ga labaran duniya. Kungiyar haɗin kai don bunƙasa tattalin arzikin raya ƙasa tana hasashen za a samu matuƙar ci gaba a tattalin arzikin duniya a wannan shekarar ta 2021, yayin da al'ummomi ke farfadowa sannan a hankali daga matsalolin da shu'umar annoban nan ta coronavirus ta haddasa. Kamfanin dillacin labaran Faransa ya ce ranar Laraba tattalin arzikin duniya zai bunƙasa da kashi 5.6 cikin 100 a wannan shekara, wanda ya wuce hasashen kashi 4.2 da aka yi a watan Disamba. Kungiyar OECD ta daura hasashen nata ne kan kokarin da ake na samar da allurar rigakafin COVID-19 a duk duniya da kuma shirin $1.9 trillion na inganta tattalin arziki a Amurka. Hukumar ta ce tattalin arzikin Amurka zai bunƙasa da kashi 6.5 cikin 100 a 2021, wanda ya ninka ninki biyu na hasashen da ya gabata na kashi 3.2 wanda aka sake samu a watan Disamba. Yau Laraba kasar Rashi ta ce tana takaita amfani da Twitter saboda kamfanin bai shirya abubuwan da aka haramta ba. Hukumar da ke sa ido kan harkokin sadarwa ta kasar ta ce idan kamfanin na Twitter bai bi ka'idar Rasha ba za a ci gaba da daukar matakai akan sa, ciki har da soke amfani da dandalin baki ɗaya a kasar. Hukumar ta ce matakin na Laraba ya shafi rage saurin shafin ga masu amfani da shi ta wayar hannu a Rasha da duk rabin waɗanda ke shiga shafin ta wasu hanyoyin. Nan take dai kamfanin Twitter bai yi tsokaci kan wannan sabbin takunkumi ba. Matakin shi ne na baya-bayan nan da Rasha ta ɗauka na tsaurara matakai kan yanar gizo. A baya ta dakatar da wasu rukunin shafinan yanar gizo da suka haɗa da Daily Motion da LinkedIn. Kasar Vietnam ta girke manyan kayan aikin soja a cikin shekaru 2 da suka gabata akan tsibirai da take iko da su a wani al'amarin da wasu masana a yankin suka ce niyya ce ta daƙile duk wani hari daga China, kasar da ke da rinjaye a rigingimin ruwa. Gwamnati a Hanoi, ɗaya daga cikin ƙasashe 6 da ke da awar mallakar duka ko wasu sassan tekun kudancin China da ke da albarkatu, ta tara manyan kayan aikin soja na kariya da na sadarwa a gabar teku, a cewar wani rahoto daga kungiyar wanzar da zaman lafiya a teku da ke da cibiya a Washington DC. Daraktan shirin Gregory Pauling ya ce ina ganin Vietnam na son tabbatar da cewa tana da ƙarfin iya kai harin makamai masu linzami na biyu, don haka a tabbatar da cewa tana da akalla wasu makamai masu linzami a tsibirin da za su iya kaiwa ga sansanonin kasar China.
Labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
Yau Laraba ake sa ran majalisar wakilan Amurka za ta amince da shirin agaji na coronavirus na shugaba Joe Biden na $1.9 trillion da nufin ba da gudunmuwar kuɗi ga iyalai da 'yan kasuwar Amurka. Gabanin kaɗa ƙuri'ar kakakin majalisar wakilai Nancy Pelosi ta ce tana da ƙwarin gwiwar amincewa da shirin a majalisar wadda 'yan jam'iyyar Democrats suka fi rinjaye, kuma an fi mai da hankali kan ceto rayuka da rayuwar mutanen da bawa mutane damar fatan rayuwa mai kyau nan gaba. 'Yan majalisar Republican sun nuna adawa da ƙudurin suna masu cewa yayi yawa ko ba a tsara shi ba don waɗanda suke matukar buƙatar taimakon tattalin arzikin. Shugaban marasa rinjaye na majalisar Kevin McCarthy barka kira kudirin da tsada.
Gaida Sarfilu Hashim Guman zai karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa da muryar Amurka a birnin Washington DC. Tomadalla, rashin jihar Kano na kungiyar kwadagun Najeriya ya bi sahun takwarorinsa na jihohin kasar wajen gudanar da zanga-zangar lumana zuwa majalisar dokoki domin nuna kyamarsu ga yunkurin majalisar tarayya kan mallakan hurumin kayyade albashi daga hannun gwamnatin tarayya zuwa gwamnatocin jihohi. Daga Kano ga Mahmud Ibrahim Kwari dauke da ƙarin bayani.
Comrade Kabiru Adomin Jibir kenan shugaban kungiyar kwadagon Najeriya a jihar Kano lokacin da ya jagoranci gamayar kungiyoyin kwadago karkashin kungiyar NLC zuwa harabar majalisar dokokin Kano. Wakilin mazaɓar sabon garin Zaria a zauren majalisar wakilan Najeriya Honorable Garba Dattin Muhammad ne ya gabatar da wani kuduri a zauren majalisar wadda har ya tsallake karatu na biyu kamar yadda shugaban kwadagon na Kano ya yi mini ƙarin bayani.
To fargaban mu shine cewar idan wannan kuduri ya tsallake ya zama doka a Najeriya zai zama cewar jihohi za su dinga yin kantafi da albashin ma'aikata. Wani gwamnan zai ga dama ma ya ce ba zai biya ba, wani kuma zai biya ƙasa da abinda jihohi da dama suka biya. A yanzu mazancen da muke yi wanda muna da abin da ake kira National Minimum Standard, wato ko mafi karanci a ƙasa wanda ba a yadda wata jiha ta biya ƙasa da wannan ba sai dai sama. To a tunda aka yi sawa wannan kuduri hannu a hijira ta 2019 zuwa yanzu jihohi 18 ne a ƙasar nan a halin yanzu suke aiwatar da wannan sabon albashi. To ina kuma ga a ce ya zama ma shine yana hannun su wuka da nama, su me yasa shugaban ɗan majalisar ba su fara taba nasu ba, ba su ka kudirin cewar za su rage nasu ba a matakin ƙasa da kuma masakin jihohi sai ɗan ma'aikata masu karamin ƙarfi ake kallo.
Bayan karɓar wasikar ɗan kwadagon shugaban majalisar dokokin Kano Honorable Hamis Ibrahim Cidari ya ce
muna ba ku tabbaci in Allah ya yarda wannan koki na ku mun karɓe shi kuma za mu duk abin da za mu iya yi wajen tabbatar da adalci. Muna yaba muku a yadda aka zo cikin nutsuwa cikin maslaha aka shigar da wannan koki. Wannan ya nuna kishin ƙasa da kishin al'ummar jihar Kano.
Honorable Lawan Husseini Dala da ke zaman shugaban kwamitin majalisar dokokin Kano kan sha'anin ma'aikata da ayyukan gwamnati ya fayyace hanyoyin da dokoki suka shimfiɗa gabanin wannan kuduri ya kai ga nasara.
Za mu jira domin bai zo mana ba, kuma kamar yadda nake son gaya muku wannan abu da shugaban ɗan majalisa ya yi ba ma zai zama doka ba ne, magana ce ta sai dai a canja tsarin mulkin Najeriya. Domin tsarin mulki ne ya tanadar da cewar hurumi na tsara kwadago iko ne kaɗai na gwamnatin tarayya. So gyaran constitution kuma sai an bude jihohin Najeriya an samu yardar bisa uku na jiha 36. Kuma yadda ake samun yardar ma a kowace jihar ma ba zai zama tayin karɓa ba sai a ita majalisar sai an samu mutum bisa uku. Idan wannan abu ya zo za mu yi masa kallon tsanaki kuma ba za mu goyi bayan abin da duk zai saka rayuwar wanda muke wakilta cikin haɗari da garari ba.
Abin jira dai a gani shine yadda za ta kaya tsakanin 'yan kwadagon na Najeriya da kuma 'yan majalisar dokokin ƙasar a hannu ɗaya da kuma 'yan majalisar dokokin jihohin ƙasar a ɗaya hannun. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.
A gaida Mahmud Ibrahim Kwari da wannan rahoton. Gwamna Abdullahi Ganduje na jihar Kano da tawagarsa sun kai ziyarar neman gwamnatin tarayya ta sake bude ayyukan zirga-zirgar ƙasa da ƙasa na fasinjoji a filin tashi da saukan jiragen sama na Malam Aminu Kano da kuma bude sabon filin tashi da saukan jiragen saman ƙasa da ƙasa na Murtala Muhammad da aka kusan gama aiki a kai na baya-bayan nan a jihar Kano. Daga Abuja, wakiliyarmu Halima Abdulrauf ta aiko mana da wannan rahoto.
Gwamna Abdullahi Umar Ganduje na kokarin ganin cewa an bude ayyukan jigilar fasinjoji na kasa da kasa a filin tashi da saukar jiragen saman Malam Aminu Kano da ma na filin jiragen saman Murtala Muhammad da ake ci gaba da aiki akai don bunƙasa tattalin arzikin jihar Kano.
Abubuwa biyu ne kacal suka kawo mu wannan guri. Na farko mu godiya shugaban kasa saboda wannan bangare na tashar jirgin sama mai daukar jirage daga kasashen waje. Shugaban kasa ya sa an sake gina wannan guri kuma mun zo domin mu roka a zo a biki na bude wannan guri. Sannan na biyu a yadda cewa jirage su shi koma zirga-zirga daga kasashen waje zuwa tashar jirgi ta Kano domin wannan zai bunƙasa cinikayya kuma dama mu cibiyar ciniki ce ta arewa da ma waɗansu kasashe na Afirka ta yamma. Kuma mu ma mun faɗi irin taimako da muka yi a wannan airport akan irin taimako da shugaban kasa yayi musamman ma da muka tattauna da jirgin nan na Emirates wanda ya yadda ya dinga sauka a Kano kuma gwamnatin tarayya ta yadda ya dinga sauka a Kano ya kuma ba mu wasu ka'idoji na gina wato babbar kofa irin ta zamani wanda aka sawa na'urori masu kula da tsaro da kuma irin wasu na'urori a cikin airport din duka wannan gwamnatin jihar Kano ta rashin muku dan kudade an sa irin waɗannan na'urori wannan jirgi na Emirates har ya sa rana ma da zai fara zuwa amma saboda COVID-19 bai iya zuwa ba kuma jihar Kano duk da mun fukko ina yawa a Najeriya kuma wannan ciwo na COVID-19 kun san ciwo ne wanda yake son inda yake akwai mutane da yawa amma duk da haka saboda yunkuri da muka yi sosai wajen ma'aikatanmu na kiwon lafiya da kuma bin ka'idoji waɗannan duka sun jawo cewa wannan ciwo ya yi ƙasa sosai da sosai a jihar Kano duk da yawan al'umma.
Shi ma ministan sufurin jiragen saman Najeriya Hadisu Rika ya bayyana cewa tattaunawa akan sake buɗe zirga-zirgar ƙasa da ƙasa a filin tashi da saukar jiragen saman Malam Aminu Kano da ma na ƙasa da ƙasa na Murtala Muhammad ya yi armashi.
Mun tattauna kuma abin ya yi armashi. Lallai azimin mu dama mun sanya kamfanonin jiragen sama tilasta sun je Kano. Amma su kuma mutanen Kano tilasta sun tashi daga Kano. Dai na cewa an tsangwame su a filin jirgin Kano ko kastam ko wane ne sun tafi Abuja sun tafi Lagos. Domin waɗannan airline ɗin in sun zo kamfanonin jiragen sama in ba fasinja ba su zuwa sai aikin mu babban yiwuwa. Magana ta biyu kuma za a buɗe filin jirgin Kano. Amma ba wai hurumu bane kaɗai mu 'yan ma'aikatar sufurin jiragen sama. Akwai ma'aikatar kasashen waje, akwai ma'aikatar lahiya, kwamiti na annoba corona da sauransu.
Game da batun ba wa masu zuba jari daga ciki da wajen Najeriya daman shiga a dama da su wajen bunƙasa fannin sufurin jiragen saman Najeriya. Malam Sirika ya ce.
Mu a gwamnatin Muhammadu Buhari ba za mu kasai da kayayyakin al'umma ba kamar yadda aka yi a baya da amma za mu iya ba da su jingina a amfani da su a bunƙasa su sannan a dawo mu da wato al'umma su wato gwamnati. Saboda haka sashen jirgin Kano na cikin wanda za mu ba da jingina.
Sake buɗe zirga-zirgar jirgin saman ƙasa da ƙasa a Kano zai yi matuƙar tasiri ga tattalin arzikin Najeriya in ji Jamil Yunusa.
Gaskiya fashe buɗe shi zai yi matuƙar tasiri ga tattalin arzikin Najeriya saboda a kwanakin baya rufe shi sakamakon COVID-19 ya sa abubuwa da yawa sun canja baya ko da ƴan kasashen waje masu shigowa Najeriya da kuma masu kasuwanci. To da sake buɗe shi za a yi yanzu ba ƙanƙanin ci gaba ba ne.
Duk ƙoƙarin ji ta bakin gwamnatin tarayyar Najeriya akan jinkiri da ake samu a aikin sake buɗe jigilar fasinjojin ƙasa da ƙasa a jihar Kano da ya sitira. Sai dai a baya gwamnatin Najeriya ta ce ta ɗauki matakin rufe zirga-zirgar jiragen saman waje ne domin daƙile yaduwar annobar corona virus a ƙasar. Halima Abdulrauf, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
To madalla a gaida Halima Abdulrauf. Gwamnan jihar Borno Farfesa Babagadan Umar Zulum ya aza tubalin gina wata sabuwar kasuwa da tasha da ake kiranta tashar Bama don baiwa 'yan kasuwar Najeriya da ma na kasashen waje damar da za su dinga harkokin kasuwanci kai tsaye. Ga dai Haruna Dauda Biyu da ƙarin bayani a cikin wannan rahoto da ya aiko mana.
Gwamnan jihar Borno Farfesa Babagadan Umar Zulum ya aza tubalin gina wata sabuwar kasuwa da tasha da ake kira tashar Bama don baiwa 'yan kasuwar Najeriya da na kasashen waje dama da za su dinga harkokin kasuwanci kai tsaye. Jihar Borno dai ita ce kaɗai jihar da ke makwabta da kasashen Afirka uku da suka haɗa da Nijar da Kamaru da kuma Chad wadda dukkaninsu ke gudanar da harkokin kasuwancin su kai tsaye. Wannan baya bayan nan matsalolin tsaro ya kassara harkokin kasuwancin sai dai a iya cewa yanzu harkokin ya so farfaɗowa game da haɗin kwale-kwalen zaman lafiya da aka so mu samu. Gwamnan ya ce za su yi kokarin ganin cewa an bunƙasa batun harkan kasuwanci a wannan shiya don rage matsalolin da ake fuskanta.
Inshallah, immediately after the completion of this market and the motor park, the Bama motor park will be relocated to this place and government will construct a mega secondary school in the existing Bama motor park now.
Ne sai in Allah ya yarda zaran an kammala gina wannan tasha da kasuwar za ta da tsohuwar tashar Bama dawo da ita wannan sabuwar wuri wadda kuma gwamnatin za ta gina katafariyar makasan secondary a tsohuwar tashar Bama.
I wish to bring to the kind notice of this gathering that total sum of over 2 billion naira is needed to complete this project.
Yace ina so in jawo hankalin mahalarta wannan taron cewa muna bukatar fiye da naira biliyan 2 wajen kammala wannan aiki. Alhaji Yarima Lawan Kareto dai shine kwamishinan ma'aikatar kasuwanci da masana'antu wanda ya mun karin haske game da alfanun wannan tasha da kasuwar.
Duk wani wanda mutum da yake da niyya zuwa zai je Cameroon kamar Marwa ko zai je Chad daga hanyar su ne ko mutum zai je Central Africa zai samu mota a wannan tasha. Don ta nan za su bi su bi ta hanyar Gala kuma za su ya su bi ta hanyar banki. Duk wannan hanyar zai lidin su har duk inda su destination nasu kuma za su amfana sosai especially da katon baya ɗan Cameroon da ɗan Chad din kullum suna samun problem na motoci da sauransu amma kaga nan kuma insha Allah gamman state gamman zai sake sa motocin da zai convey passengers zuwa Bama zuwa har buka bakin border.
Na'am, ganin cewa za gina da kasuwanni da kuma tasha kamar su ɗan kasuwan mu za su amfana da shi musamman ganin cewa akwai mutanen da suke zuwa Cameroon suna kasuwanci tsakanin su za su amfana da wannan kasuwar
za su amfana because a wajen akwai inda za a je stores na za a je kayan baki kai ba ko ka zo kayan ciniki baka samu ka doka ba dare yayi saboda security za ka mika kamfanin tasha din manager tasha din a costo da za a je baka kayan ka gowa shi gari ya zo ka samu mota za ka zo ka dan biya wani abu ka dan su baka kayan ka ka tafi kaga ya so amfana anan ma kaga an ba wajen da security za a je kayan su dole sai ka doka ka fita da shi a cikin tasha amma saboda convenience na jama'a din za a je a costo da muka gina a ciki duk wanda ya saka kaya ba dan kasa ba samu motar da zai kwambayin kayansa ba zai je ya ajiye a nan wajen ya biya dan wani miga amount sai a bashi ajiye shi kayansa gobe kuma ya zai karba ta.
Ana zai sa ran kammala wannan aiki cikin watanni 18 wanda gwamnati ta ce za ta bai wa duk wanda aka tasa tashan Baman sago a wannan kasuwa. Haruna Dauda Biyu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.
A gaida Haruna Dauda Biyu da wannan rahoto. Wakilinmu a yankin kudu maso yammacin Najeriya Hassan Umar Tambuwal ya dubo mana irin hali da ake ciki bayan da kungiyar 'yan kasuwa daga arewa zuwa kudancin Najeriya suka jeye yajin aikin su a cikin wannan rahoto na musamman da ya aiko mana.
A makon da ya gabata ne haɗaɗɗiyar kungiyar masu kayan abinci da dabbobi ta Najeriya ta jaye yajin aikin da ta shirya. Akan haka ne zagaya a jihar Oyo ni ji ra'ayoyin wasu 'yan Najeriya game da jaye wannan yajin aiki na kawo kayan abinci da dabbobi a kudancin Najeriya.
Eh Alhaji Muritalla Allah kwata ba chao wallahi babu chao
saboda mi
saboda yanzu sanu ya yawa babu mizi amma tare ba yawa ko ana ci ana an gida dai amma yanzu akwai zanu ya yawa ina mizi kaga kara yanzu ya ci ga babu mishi
wato ka fi son ayyajan aiki
yanzu samane ne ko babu kudi Najeriya da wajen nan ko mutane ana ta mu kudi ana sai sanu amma ba kudi kowa yana yi maleji shine ya bada ka su
ina bin Ahmed Majinga
an ja yajin aiki ya yake ko bai kyau ba
ya gomi ya yi daidai yanzu amma da kowa ba wani mun bebe guda jin sai zawu ya lokaci bai kasa nan ba ba wani sai zawu ya bebe shi kuma sai zawu ya ba yanzu gomi ya yi sai alhamdulillah Allah ya gomi da gomi
ba ka ganin cewa Yarbawa sun hashe wuya tun da su ne ake kawo mu wannan shanu da kayan abinci
ba ba gudu guda jin sai zawu ya ba kowa da kowa jin sai zawu ya
har da mutanen arewa
ba mutanen arewa su kuma sai zawu ya mutanen nan su kuma sai zawu ya saboda shi na da kaya in bai kawo nan ba ina sai zai zama gudi amma kowa kawo kaya ni mu sai shi kuma zuwa ma gudi shi ne dadi ya bun nan Allah ya gomi da gomi
amin ina sunan
sunana Alhaji Zakiru Abolade
me zaka ce a game da jaye yajin aiki ya yake ko bai ba
yayi mana
saboda mi
saboda mun gode Allah mun ci abin shanu magana ci yaro ya ci
a lokacin da ake yajin aiki babu shanu da yawa a kara me zaka ce
an bai da kyau saboda mun go mutun ya zuwa nan ko babu shanu bai dadi
to yanzu kuma an jaye yajin aiki shanu yayi yawa a cikin kara me har gani
ya da kai
yayi to sai
yayi girma
wasu na cewa babu kasuwa idan shanu sun yawa kai ma kana ganin haka nan
a'a mun gode Allah mun gode Allah
kuna ciniki sosai
kuna ciniki na shi biki mun samu sanu mun samu shi
eh ba usa gangan da
suna dai ba
Alhaji Hafiz
Alhaji Hafiz yanzu babu yajin aiki ya yake ko bai kyau ba
aiki bai kyau yanzu kuma
saboda mi
wallahi saboda babu sanu yayi sada sosai
amma ga shanu da ya sun cika kara
sanu ya yawa ne sanu yayi sada wallahi tallahi babu kasuwa
to amma lokacin da ana yajin aiki babu shanu lokacin bai fi tsada ba
a akwai sada amma akwai wani ana yanka sanu bai yawa dole ana sai su amma yanzu kuma kowa babu kowa na kuka
saboda shanu
yayi yawa da
wallahi ya tsada ya tsada sosai
to me yasa shanu ya tsada
a ka gan yanzu kuma dollar babu dollar yayi ka gan yanzu kuma sanu dubu diri din yanzu kuma an sha diri ku da wani abu wallahi duka wani ana tinama yayi tirai amma saboda sanu yayi tsada
ina na Usaini Jaina
an ya ja ya ja aiki yanzu ya ke ko bai ba
to abun da dama aka so kai na yayi inda aka gama yaji aiki amma dai yanzu abun da za a yi saura dai a roƙe Allah Allah zai kawo alherin mu Allah zai kawo ciniki
to yanzu kasuwa ta
inda yaji aiki ya tashi in ba ciniki ka san dai abun bai yi ba ciniki na an bi so a roƙe Allah Allah shi ba mu alherin da yake ciki
to a lokacin yajin aiki da yanzu da babu yajin aiki wanda lokaci ne aka fi yin kasuwa
ah ya kamata a ce war haka akwai kasuwa ana yi amma dai lokacin yajin aiki nan fa abun da kowa yake samu fa shine dai yake siye fa amma dan yanzu kan arka ya soma wadata yanzu akwai zanu amma dan yanzu ba mu siye Allah dai shi kawo alherin alheri a fi
suna lafiya mai da 1000 sabo ibadan
domin zaka ce a game da jaye yajin aikin kawo shanu da abinci
to da aka janye kawo shanu da abinci tomato da tsase a tarudo yayi kyau amma lokacin ma ba jaye ba na yaji aiki akwai ciniki sosai amma auka amma yanzu da an kawo komai ya wadatar su ba ciniki ga shanu barka ta kara ba masiya ga ata ba masiya amma lokacin babu kamar a ta ne maka maido idan rufe kamar yani
to ana ka gani me ya kawo rashin ciniki
to rashin kudi ba ku da gari Allah abu sai duwaye Allah ya mana mai kyau
to yanzu ya ba san tsada lokacin yajin aiki fi tsada ko kuma yanzu da aka dakatar da yajin aiki
lokacin yajin aiki na an bi samu tsada amma lokacin ma ana so ga kudi amma ga shi yayin rawa su ba masiya da ya ta da malu ba masiya saboda lokacin ma an biki sun bi so tsada lokacin babu wanda arka zaniya kamar arkan iska ne lokacin babu ma fi so amma ga shi ya wadatar su ba mai so
me zaka ce a game da yajin aiki ya daidai ko bai ba
assalamu alaikum jama'a muna samuna ci kowa yana saman lafiya
to yayi daidai wannan
yayi daidai
to saboda
yayi daidai
saboda ni
saboda muna ci muna sa kowa yana tafiya lafiya la
ba ka ganin cewa yanzu wasu na kukan cewa babu kasuwan shanu sun yawa ba ciniki
ah yanzu shanu ya yawa kuma akwai ciniki kowa yana saman lafiya gaskiya
sunana Alhaji Ibrahim
Senior Alhaji Ibrahim Senior me zaka ce a game da an ja yajin aiki yayi daidai ko bai daidai ba
yayi daidai
saboda ni kace yayi daidai
ah akwai shanu yansu akwai ciniki duka sai sama amfani falike sai sama amfani me sai sama amfani duka ya daidai
to a lokacin yajin aiki ana samun amfani
a'a ba ba amfani wallahi
amma wasu na cewa lokacin nan an fi ciniki an fi samun amfani
ba samun amfani lokacin nan amma yanzu akwai amfani kowa sai ta amfani komai da komai
to ba ganin cewa shanu ya yawa babu kasuwa
eh sanu ya yawa amma su lika dan kada ne dole sai tashi
suna na Alhaji Karayi wanda an ka sanya dan dariji a cikin garin koko
ya kaji da ya yajin aiki kaji dadi ko baka ji ba
gaskiya ban ji dadin ja yajin aiki
saboda me
saboda bukatar mu bata biya ba
me an bukatar ku
bukatar mu da yarba su garin matsayin mu kuma su gane amfanin mu a Najeriya saboda sun kama kashi ɗan uwan mu babu dalili wani mai sahabi sauka ba ya biyo an kama an kashi an kore dukiyar su ai musu hasara sannan Najeriya ga guda ce shugaban kasa guda ne sannan mu ɗan Najeriya muke kuma ya damu zuna ko ina a tsaban Najeriya
ba ka ganin wannan yajin aiki da an kai na ɗan kwanaki kaɗan ya zama wani darasi ga mutanen kudu maso yammacin Najeriya kuma kudancin Najeriya gaba daya
eh ya zama amma ai bukata bata biya ba dan inda mun kai kamar Star TV za su tabbatar da haka amma saboda ai musu gaga an tuwo musu kasu gane awo suna ce mun cewa ai yunwa ta samu ka tuwo shano mun kawo kayayyakin mu ba tare da mun tsaya dan ba mu da kudi na mun ka tuwo shano da mun bari Star TV sun guwaya sai su shiga mota sun tare su tuwo shano su gane muhimmancin mu
sunana Alhaji Azzukabo din ga sakataren kungiyar Dillalai ta Kara a Kinyele Ibadan kai kuma dillali ne kuma ni kuma dillali ne kuma ina sai ina sayarwa to me zaka ce a game da jayin wannan yajin aiki na shigowa da kayan abinci da dabbobi a kudancin Najeriya gaskiya ban ji dadi ba don mun koro za mu samu nasara game da abin daga sama sai naji an cewa an shirya ba ganin cewa jaye wannan sanar amfani domin ana sauƙaƙa ma mutanen da ke amfani da wannan kayan abinci da dabbobi in tana da amfani amma su ba su gane cewa muna da muhimmanci ba kan su sai za su gane ba idan abin ya daina zakkuwa sun ka bi da kaura an bai ba su samu ba sai za su gane ba mu da sai da su ba su sai da mu
sunana Muhammad Gidado daga Akin Yarkara kiyani dai na so da ya kara ko da mako biyu ne inda a hawar da mu so mun ashe ikin kan mu ga wannan mutanen kasa amma gwamnati da ka bai samu ba duk da kan dai alhamdulillah dai an daga an shirya farko ban Allah kare ka ba an ji masa amma dai kuma bayan da ake so ba gaskiya
ya ake so
ya da so gaskiya so a tabbata su san uhanin mu kuma san uhanin su saboda ba hiwa muna ka musu kaya ba su nan man komai muna ka musu kaya amma a ce muna musu kashewa su kona musu motocin mu a da duke mun sunna kasa da kasa su ga bai ba
Hassan Umar Tambuwal muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya
ta gaida na tambuwan yanzu kuma ga shirinmu na gaba
wasanni a takaice
wasan gaba na kuma sai asanti ko ta kwami opoku ya kammala shirye-shiryen canje shi ka zuwa club din Algeria USM Alger akan kuɗi euro 600 dan wasan mai shekaru 21 da haifuwa ya kammala wannan yarjejeniya ne a ranar Laraba ta sanya hannu bisa wasu takardu da suka dace opoku zai tafi Afrika ta Arewa ne bayan wasannin cancantar shiga gasar cin kofin Afrika guda biyu da Afrika ta Kudu da South Tommy cikin watannan Accra Hassefog ta baiwa ƴan wasan ta 12 hutun kwana biyu yayin da aka je hutun wani lokaci na ligin din kasar Ghana zagayen farko dai na campaign din bana ya kare ne a ƙarshen makon nan Accra Hassefog kuma ta fita sansani ne a daidai lokacin da ta samu nasara ci 4 da nema akan Wafa FC Accra Sports Stadium a ranar Lahadi da ta wuce ranan talata da maraice za su koma samun koro a Santa Claus Park sai dai ɗan wasa 12 a cikin su sun samu hutun kwana biyu ohon mai koyar da Santa Claus Park wasa Maxwell Konadu ya ce fau fau ya kiye mika motar aiki da Santa Claus Park ta bashi har sai sun biya shi duka hakokin sa a Santa Claus Park ta aika masa da takarda da ke bukatar cikin hanzari ya maido mata da motar wacce a dalilin kin yin haka club din take bashin kudi CD 300 a ko wace rana tun a watan Disamba da aka sallame shi club ya bayyana cewar yayi bashin $22,000 da 800 wanda Maxwell Konadu zai biya saboda ya ci gaba da rike motar tun a ranar 19 ga watan Disamba shekara ta 2020 zuwa 5 ga watan Maris shekara ta 2021 a Santa Kotoko ta iyakance masa wa'adin sa'o'i 24 ya koma da motar ya kuma biya kuɗin ko ya fuskanci hukuncin shari'a kasar Afrika ta Kudu tare shi ɗan wasanta Percy Tau da Bongani Zungu dake da matsugunin su a kasar Ingila gabanin wasan su na samun cancantar shiga gasar cin kofin Afirka a dalilin sake barkewar cutar COVID-19 a kasar game da hukunci da aka shimfiɗa ɗan wasa da sun ka tafi wata kasar da take fama da ɓullan cutar karo na biyu za a ainihin killace ɗan wasar har tsawon kwana 10 bayan sun dawo daga wurin wasan a halin yanzu hukumar FIFA ta ba club ikon kiyaye ɗan wasa daga tafiya yin wasa kasarsu da wannan muka iso ƙarshen labarin wasannin Radwanul Lamuktar Abbas sashin Kausa na muryar Amurka Accra Ghana
yanzu kuma sai labarai amma wannan karo a takaice
kungiyar hadin kai don bunƙasa tattalin arzikin raya ƙasa tana hasashen za a samu matukar ci gaba a tattalin arzikin duniya a wannan shekarar ta 2021 yayin da al'ummomi ke farfadowa sannan a hankali daga matsalolin da shu'umar annoban nan ta coronavirus ta haddasa kamfanin da lasu labaran Faransa ya ce ranar Laraba tattalin arzikin duniya zai bunƙasa da kashi 5.6 cikin 100 a wannan shekara wanda ya wuce hasashen kashi 4.2 da aka yi a watan Disamba yau Laraba kasar Rashi ta ce tana takaita amfani da Twitter saboda kamfanin bai shirya abubuwan da aka haramta ba hukumar da ke sa ido kan harkokin sadarwa ta kasar ta ce idan kamfanin na Twitter bai bi ka'idar Rasha ba za a ci gaba da daukar matakai a kansa ciki har da soke amfani da dandalin baki ɗaya a kasar hukumar ta ce matakin na Laraba ya shafi rage saurin shafin ga masu amfani da shi ta wayar hannu a Rasha da duk rabin waɗanda ke shiga shafin ta wasu hanyoyin
to man sauraro baki ɗaya abin da ya sauka kenan a cikin jerin shirinmu na yau sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za ku ji wasu abokan aikinmu da wani sabon shiri da misalin karfe 6 na safe agogon Najeriya Nijar Kamaru da Chadi wato karfe 5 kenan agogon Gada da GMT yanzu a madadin Sarfila Hashim Gumal da ya taya ni gabatar da shirin da kuma Julie Lenzers Gresham da ta hada mana sautin shirin da ba injiniya mu na wannan garin Baba Yakub Makeri da na shirya na kuma gabatar daga nan Washington DC nake sallama da ku a kwana lafiya Allah ba mu alkhairin nan nasa amin summa amin assalamu alaikum